أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوشاه إذا وتر رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود أريه دود تلاتين دبيو wadda ta yi daidai da 14 ga watan 8 na shekara ta 2011 ta miladiya. Za mu tashi darasi na 14 a cikin karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci a cikin wannan wata na Ramadan. Za mu tashi aya ta 68 a cikin suratul Ma'ida. Tambayar farko daga cikin tambayoyin da aka ruwaito suka ce suna buƙatar addu'a da ta addu'ar wato ɗaliban wannan majalisi mai albarka da duk wanda Allah ya sa ya ji wannan takarda. Ya ce suna cikin damuwa dangane da halin da mahaifinsu yake ciki na shan giya, musamman ma a wannan watan mai albarka. Shi kan yana cikin gafalallu, don haka muna so ka yi nasiha da jawo hankali ga masu irin wannan hali. To, wannan hakika wato babban masifa shi ne mutum Allah ya sanya masifarsa a cikin addini. Ta fi tsanani bisa masifar da Allah ya sa a mutum a lafiya ko a dukiya ko a iyali. Domin masifa a cikin addini za ta raba mutum da duniya da lahira ne. Kuma mutum Allah ya jarabce shi da zunubi irin wannan wanda yake baya wato bai tuba daga gare shi ba hatta a lokaci wanda yake mai alfarma, lokacin watan Ramadan, to yaushe ne kuma zai samu ya zamanto ya koma ga Allah? Don haka wannan ibtila'i mai girma Allah maɗaukakin sarki ya yaye masa. Kuma duk wanda ya san tsakaninsa da Allah ba kyau, yana kan wani laifi tsakaninsa da Allah wanda yake yi, to watan Ramadan dama ne, dama ce ya samu ne ya kyautarsa tsakaninsa da Allah. La'alla wannan shi ne ƙarshen damar da zai samu, in ma ya zamanto ya tuba kafin ajalinsa ya zo, wa in ma ajalinsa ya zo baraɓe bai tuba ba, wa in ma ajalinsa ɗin ba zai zo ba, Allah ya masa tsawon rai, amma Allah ya zamanto ya yimke zuciyarsa ya raba shi da shari'a kenan har abada, ya zamanto ƙarin rayuwa a gare shi, ƙarin shiga cikin halaka ne, ƙarin tsiyacewa ne, ƙarin watsewa. Allah ya kiyashe mu da wannan hali. Kuma waɗanda Allah ya jarabta mahaifinsu da wannan abu, muna tausaya musu kuma su fuskanci Allah a cikin wannan wata mai alfarma da yin addu'a, kuma su san suna da magabata akan wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bakin gurinsa kan baffansa Abu Talib ya musulunta, amma Allah bai bashi wannan muwafaqar ba. Baka da ikon shiryar da wanda kake so, Allah shine ke shiryar da wanda ya so. Don haka su yawaita masa addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi, kuma Allah majiroko ne. Wannan yace fuqaha umma, tambayarsa shine fuqaha ummalikiya sun rinjayar da sadalu akan kabalu, kamar cikin muktasar sun ce dan dogaro ko dan tsauran dogaro. A cikin mudawwana yace wa yajuzu fil nafli wa la yajuzu fil fariḍa, wato yin kablu ya halatta a cikin nafila, baya halatta a cikin farilla. To an ce an ruwaito daga Imam Malik, gashi kuma ba shi cikin Muwatta ta Malik, amma bayanin ingancin hadisin ko rashin ingancinsa. To ai su ma fuqaha ummalikiya da suka wannan abin da suka faɗa da mai mudawwana ya faɗa, ya ce wa yajuzu fil nafli wa la yajuzu fil fariḍa, wannan maganar Ibnul Qasim ce da ya ruwaito daga Malik, maganar Ibnul Qasim ce, ba hadisi bane na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ai mashhurai ne akan yin qablu, kuma shine Imam Malik ya ruwaito a cikin Muwatta, ya ruwaito hadisin min sunanil mursalin, daga sunnonin annabawa, wad'ul yumna 'ala al-yusra fi as-salah, sanya hannun dama akan hannun hagu a cikin sallah, yana daga cikin sunnonin manzannin Allah. Kuma duk da yake ka ce fuqaha'ul malikiyya, sai dai ka ce mashhurun mazhabar malikiyya, amma ba fuqaha'ul malikiyya bane. In banda haka, a cikin fuqaha'ul malikiyya akwai wanda basu tafi akan cewa yin sadulu shine yafi ba. Daga cikin fuqaha'ul malikiyya, cikin almajiran Malik, wanda suka ce yin qablu shine abinda suka rawaito daga Malik, kuma shine suka yi sallah tare da Imam Malik akan sa, akwai Abdullah ibn Wahab, malamin hadith ne kuma almajirin Malik, faqihun mutanen Misra. Fuqaha'ul Andalus, tun daga Yahya ibn Yahya al-Laythi, wanda ya ruwaito Muwatta da muke karantawa yanzu, da sauran wanda suka shigar da mazhabar Malikiyya zuwa Andalus, duk akan qablu suke. Dan haka malaman Andalus kusan kacikaf din su akan haka suke. Su Al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi, su Abu Umar ibn Abdul Barr Hafizul Maghrib, kuma abunda a cikin littafin Al-Qawaid na Al-Qadi Iyad, wanda yayi a cikin muktasar ne a fiqhun Malikiyya, dan karamin littafi kamar ahlari yake, a can Andalus Spain shi ake karantawa a cikin matakin farko na sanin fiqhun Malikiyya. Layanan littafin Al-Qawaid an fassara shi ma zuwa Turanci na Al-Qadi Iyad, ya fada a cikin babin sunnonin sallah, ya ambata cewa da yin qablu. Haka dalika malaman mazhaban Malikiyya na Baghdad, su kamar Al-Qadi Abdul Wahhab Al-Baghdadi Al-Maliki, da kuma wanda suka ruwaito, wanda suka yi ilimi a wajen sa, si Isma'il ibn Ishaq Al-Qadi Al-Baghdadi Al-Majirin, malamin hadith kuma Al-Majirin Imam Malik, Al-Majirin Ali ibn Al-Madini, duk abinda suka ruwaito daga Imam Malik shine yin qablu a cikin sallah. Amma yin sadulu, wani ce riwayar Ibn Al-Qasim ita ce mashhura a mazhaban Malikiyya, ita ce mashhuriya, an ruwaito daga ayyukan waɗansu tabi'ai kamar Ibrahim Ibrahim an-Nakhai, Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai, faqihun ahlul Kufa, an ruwaito daga wajensu. Haka dalika an ruwaito daga Hassan al-Basri, amma su kuma dukkansu daga aikinsu, ba ga wani sahabi ba, ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sadulu, babu shi. Babu shi. Kuma wannan akwai wani malaminmu ya ce a nan garin, Allah ya kara masa lafiya, ya ce tun shekaru wajen kusan 40 da suka wuce, aka zo aka yi musu wannan kalubale, ya ce suka tafi suka karaɗe Beirut da Misra, suna neman tafai, suka sassuwa tafan hadisi, suka rinka bincike, saboda an yi musu kalubale cewa idan akwai hadisi guda ɗaya da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sadalu a kawo, suka karaɗe kuma suka rasa. To kuma wannan ya ɗaya daga cikin ƙwarai abinda yake, abinda bai inganta ba a cikin babin riwayar hadith, a ce wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sadalu. Imam Malik akwai tawilin da aka yi ma riwayarsa, shi ne waɗansu suka ce abinda ya sa Imam Malik ya ce ya fi son yin sadalu bisa qablu, shi ne wanda ya yi sadalu ɗin, wanda ya qablu domin dogaro, wato in ya saki hannunsa zai zamanto kan cewar yana buƙatar wani abu da zai dogara, saboda haka sai ya qablu, ya ce to wannan makruhi ne ya qablu. Saboda haka ba wai wanda ya qablu don sunna Imam Malik bai ki ba, duk wajen wannan ƙoƙarin fassara maganar Imam Malik ne, shine wanda yake ishara ga abin da ya zo a cikin muhtasar, sun ce wanda ya qablu don dogaro, wato karhancin yin qablu, shin karhanci ne ga wanda ya haka don dogaro, ko kuwa ya haka don idan tsayuwa ta yi tsawo, tsayuwa a cikin sallah kamar sallar tarawi ta yi tsawo, sai ya zamanto sakin hannun zai sa shi ya gaji, sai ya ɗauko ya ɗora shi akan kirjinsa, to wannan idan mutum ya haka don saboda tsawon tsayuwar sallah, wannan shi ne makruhin. Tawili ne da aka yi ma mudawwana, da aka yi ma maganar nan ta Imam Malik. Saboda haka hatta ma kaga a cikin mashhurin mazhaba, wanda ya ce ya yi qablu don tabbataccen sunna ne, bai shiga cikin cewa makruhi ba ne kenan. Daga ɗaya daga cikin fuskokin mashhurin mazhaban Malik, ballantana kuma abin da yake ba mashhuri ba, wanda riwayar sauran almajiran Imam Malik da almajiran almajiransa suke akai, wanda yake shine madhabar bagdadiyin, shine madhabar andalusiyin, shine madhabar musriyin. Daga cikin, domin Imam Malik madhabarsa tana cikin markaz guda uku ne, guda hudu sanannu. Bagdad, afwan, madhabar Imam Malik markaz ɗinta guda biyar ne sanannu: Bagdad da Madina da Andalus da Misr da Afrika. Abu da ake nufi da Afrika shine Kairawan, Tunis, da kuma ƙarshen Afrika shine Maghrib, Andalus kuma Spain, Bagdad kuma Iraq, dan can ma yana da almajirai. Masar kuma inda su Ashhab da Ibn Wahab suke, a sannan kuma Madina inda aka haife shi rayu, irin su Abdullah, inda Abdullah ibn Nafi da su Ibn al-Majishun suka yada madhabarsa. To dukkan maraki suna na madhabar Imam Malik guda hudu. Abinda suka rawaito daga Malik wajen sallah shine yin qabl, kamar yadda yake a cikin mudawwan riwayar Afarika, riwayar da abinda mutanen Afrika suka rinjayar, wanda suka riko da riwayar Ibn al-Qasim, ita ce kawai ta tafiya akan cewa yin qabl wato makruhi ne, shi ma kuma aka yi masa wannan fassara. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan yace suna neman addu'a, an sace su jiya da yamma, Allah ya bayyana ta, Allah ya dawo muku da ita, Allah kamar yadda ya dawo da Annabi Yusuf da Annabi Yaqub, Allah ya dawo muku da yakku. Wannan yace naji kai bayani akan haramcin aske gemu, to sai saye shi fa, sai saye shi, shi ma yana daga cikin saba ma umarnin cika gemu, wanda malamai suke sabani. Waɗansu malamai sun ce yin shi ma gemu ɗin saisayensa haramun ne, shi ne matabar Imam Ahmad ibn Hanbal. Matabar Imam Ahmad ibn Hanbal sun ce duk wani abu wanda yake ba cika gemu ba, taufir ba, ko askewa ko ragewa, haramun ne. Wannan shi ne matabar Imam Ahmad ibn Hanbal. Matabar Imam Malik da sauran malamai shi ne kan cewar makruhi ne idan ya zamanto cewar bai yi yawan da zai zamanto zai ba mutum shuhura ba. In yayi yawa sosai har ya wuce damka guda daya, to babu laifi dan mutum ya rage, kamar yadda ya tabbata daga fi'ilin sahabbai, daga cikin su akwai Abdullah ibn Umar, idan yayi haji ko umra zai kama gemunsa ya damke shi, abinda ya kasa da hannunsa nan wajen sai ya datse shi, shine sai sayan, ba irin namu sai sayan ba wanda zaka ga sai dai kawai kadan ga dan an bar dan fensir a jiki. Shi barinsa wannan sunna ce, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace khaliful yahud waffiru al-liha wa ahfu shawarib, ku saba mai yahudawa, ku cika gemunku, kuma ku rage, ku isa matuƙa wajen rage gashin baki. Al-ihfa shine ba wai kawai qas, a wani hadisin yace qassu shawarib shine a datse shi, a datse gashin baki, kuma ya nuna yanda ake salawatullahi wasalamuhu alai. Wata ran Mughirata bin Shu'ba ya zo ya ga gashin bakinsa ya rufe har saman lebansa, Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya karbi wuka ya sa asuwaki a ƙarƙashin gashin ya daddatse masa wato gashin bakin da ya ƙetare leban, da ya ƙetare gefen leban. Mughirata bin Shu'ba ya ji daɗi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa aski ya daddatse, kuma don wannan, don ya nuna, don ya koyar da mu ne yanda ake yi. Wannan shine qassu sharif, datsewa, ya zamanto ka datse shi inda ya zamanto har saman leban ka ya bayyana, kada ka bar shi ya rufe saman leban. A wata riwayar wa ahfu shawarib, wato ku isa matuƙa wajen ragewa, shine waɗansu malamai suke cewa a aske ne, kamar yadda yake mazhaban Hanafiya. Imam Malik yayi inkarin askewa, ya ce aske gashin baki yana daga cikin mugus, yana daga cikin muzanta halitta, yayi inkarin masu yin haka. Kuma hadisin ba cewa yayi halqul shawarib ba, cewa yayi ihfa'u shawarib. Al ihfa shine isa matuƙa wajen ragewa, ba yana nufin a aske ba, wato ka rage shi sosai yanda ya zamanto kamar kanin aske dangane da gashin baki. To mu sai muka akasa, sai ai gashin baki tumzum, amma askin a gai a share shi tas, ai gemun ka a share shi tas. To wannan shine sabanin sunna. Shin saje yana daga cikin gemu? Wannan malamai sun yi sabani, wasu sahih saje yana daga cikin gemu shi ma, tunda shi ma abinda ake nufi da gemu shine duk wani gashi da yake a jikin fuska, wai duk gashin da yake wato gaskiya malamai sun sabani idan sun ce asalin gemu al-lihya daga gashin da yake fitowa da Allah a cikin akan al-lahayayn, al-lahayayn sune waɗannan kasusuwan ya ake muƙamiki guda biyu sune lahayan gashin da yake fitowa akan muƙamiki, suka ce to saje ko ba akan muƙamiki yake fitowa ba, dan haka dan mutun ya rage shi ko ya aske shi bai zama to yana daga cikin wato aske gemu ko rage shi ba, tunda shi ba gemu bane, dan haka ma ake ce musu as-sudran. To waɗansu kuma malamai suka ce ai abinda ake nufi da gemu duk gashin da yake a cikin fuska ake muwajaha da shi wanda yake kuma saje yana daga ciki, saboda haka shi ma aske shi yana daga cikin aske gemu. Wallazi yadhhar shine mazhabar farko kan cewa abin yana taƙaita ne akan gashin da ya fito a ƙasan wato muƙamiki, wallahu ta'ala a'ala. Wannan yace na karɓi bashin banki sun lalace, duk harkokin da na shiga bankin suna tabina suna son kuɗin su, nayi applying wani bashin bankin saboda na samu na rage wancan bashin kuma na ci gaba da harkokina, shin ya halatta na karɓa saboda wannan larura? Wannan ba ita ce larura ba, bawan Allah, ba ita ce larura ba. Larura shine abin da zai sa ka rasa rayuwarka ko ka rasa lafiyarka, shine larura. Amma wannan dan ka biya wani bashi ka je ka saba ma Allah dan ka biya bashi, wannan ba larura bane, kuma kana gani ba abin da yasa ka cikin wannan halin bashin na bankin illa karban bashin bankin, to kuma ka sake karba bashin bankin shi yasa ka shiga cikin wannan halin, kuma ka sake karban bashin bankin ka sake shiga cikin wannan halin. Allah ne ya faɗa, alƙawarin Allah ne, yamhaqullahu ar-riba, Allah yana cire yana kwashe albarka a cikin riba, abun ba zai albarka ba, abinda kake tsammanin zaka samu ba zaka samu ba, saboda sun kure damar duk wata harka da zaka yi, duk ribar da zaka samu a cikin wannan harkar sun kure yanda yake, gabaki ɗaya kuɗin za ka kwashe ka kai musu, ga fushin Allah ga kuma zalunci da baƙin ciki da munakisha da yasa su suke yin wannan. Saboda haka kai ta addu'a Allah ya sanya maka mafita, amma kada ka bude maka kanka wannan hanyar halaka ce. Me matsayin prison a addinin musulunci? Shin addinin musulunci yayi wani tanadi da cewa idan mutum yayi wani laifi ko kuma ana zargin sa da wani laifi a ajiye shi a prison? Waɗansu malamai sun dauki fadin Allah ta'ala aw yunfaw minal ard a kore su da ƙasa, cewa wannan shine sanyawa a kurkuku, da kuma at-taghrib, da kamar yanda yazo a hadisin Unais, a hadisin Anas ibn Malik na cewa al-bikru bil bikr jaldu mi'a wa taghribu am, jaldu mi'a wa taghribu am, idan saurayi wanda bai taba aure ba, ba katangagge ba, bai taba yin auren da ya tsare shi ba, ya mai da shi magidanci, idan yayi zina da makamanciyarsa mata da bai taba aure ba, an katange ta daga wato yin zina a cikin sahihin aure, idan suka yi zina to ai musu bulala 100, kuma a kore su hannu wajen a tsayar da su a fitar da su daga cikin gari har zuwa shekara daya, shine at-taghrib, a kai su wani waje wanda za su zamanto baki. To wannan shine waɗanda suka ce wannan shi zai iya zamantowa asalin kurkuku, kuma ya tabbata daga cikin usul na addinin musulunci a tsare mutum in ana yi masa tuhuma, kamar yanda yazo a cikin littafin fiqhu, tsarewa dan tuhuma kuma yana da asali a cikin sunna, sai dai ba zan iya rike hadisin ba, a tsare mutum dan tuhuma. To kuma indai zaka tsare mutum dan tuhuma, dole sai kayi waje wanda yake za a tsare su din, akwai wanda yake zaka iya sanya shi wakili kan ya tsare su a din anan wajen. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam qata'an babu, ba a samu kurkuku a babu kurkuku, amma a tarihin khulafa daga baya an dauki fursuna, an dauki gidan yari, kuma daga nan ne aka samu wato mai kula da gidan ya wanda ake cewa yari, wanda a cikin duk siyasar shar'iyya daga cikin mukamai da ake kafawa a cikin daular musulunci har da wannan mukamin na wanda zai kula da gidan tsaro ga waɗanda suke masu laifi. Amma laifin da wato ba a musanya laifin tsaro da laifin da Allah ya faɗi ga abin da za a yi wa mutum, a ce maimakon a yi masa sakamako da Allah ya faɗa, a ce a maimakon sa a sanya tsare shi a cikin wato gidan yari. Sauran tambayoyin sai Allah ya kai mu lokaci insha Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك طغيانا وكفرا فلا تحف على القوم الكافرين.
الله تعالى يقول قل يا أهل الكتاب كتشي يا رسول الله قوات أنن يهودا ودنسارا وأن دا أتكين أبن دا الله يأمر تشيك دا كإثر نساقو tunda wannan aya ta zo bayan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilay to a cikin abinda muka umarce ka ka isar na isa wato na sako ga yahudu da nasara ka gaya musu lastum ala shay'in ba kwa kan wani abu wanda za a kirga shi akan cewa addini ne wato addini ba kwa kan wani abu na addini na yin addini hatta tuqimu tawrata wal injil har sai kun tsayar da at-taura da injila wato har sai kun tsaya akan koyarwa a taura da injila kan abin da suka kira gare shi na wato ikhlas na tauhidi da ikhlasi da kuma ayyuka na gargari da kuma abin da suka yi albishir da shi na zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi da zai zo a ƙarshen zamani daga cikin zuriyar annabi Isma'il wanda yana cikin at-taura da injila har sai kun tsayar da wannan sannan zai zama to kuna kan wani abin da abin azo a gani na addini wato da'awarku ta cewa kuna kan addini da yake daga sama kuna kan addini wanda yake shine addinin annabi Ibrahim da'awarku ta cewa kuna kan addinin annabi Musa da annabi Isa laysa bi shay ba wani abu bane har sai idan kun tsayar da at-taura kun tsayar da injila wama unzila ilaykum min rabbikum kuma kun tsayar da abin da aka saukar gare ku daga ubangijinku wato na wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wato har sai kun yi imani da alqur'ani ba sannan zai zamanto kuna kan wani abu abin a kirga a kidaya shi akan cewa wannan yana daga cikin bin addini sannan Allah ta'ala ya ce wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra kuma zaka samu da yawa daga cikin su zaka samu wato abinda aka saukar maka daga ubangijinka yana ƙara ma da yawa daga cikin su tughyan shine tagawa wato wuce iyaka wajen kiyayya da gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kufran da kuma kafirci da Allah sai Allah ya ce fala ta'asa 'alal qaumil kafirin kada kai bakin ciki akan mutane waɗanda suke kafirai wannan ayar ta nuna cewar a wato abinda at-taura da injila ta kunsa idan masu da'awar a kansu suke in dai suka tsaya a kansu to dole ku za su musulunta da kuma tabbatar da cewa addinin da suke a kai ba a gina shi ne akan bin at-taura da injila ba tun daga shi Allah ta'ala ya ce addinin ku ba addini bane har sai kun tsaya da at-taura da injila wato ai lastum ala shay'in yu'taddu bihi inda Allahi min ad-din ba ku akan ba ku akan wani abu da Allah yake karbi yake wato yake daukan sa cewa wannan addini ne ko da su a wajen sun ce addini ne a wajen Allah ba addini bane har sai sun tsayar da at-taura da injila da kuma abin da aka saukar musu daga ubangijin su kuma saboda haka a cikin wannan akwai ishara da cewa koyarwa at-taura da injila sahihiyar koyarwa at-taura da injila za ta kai ahlul kitabi zuwa ga imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu wa sallamuhu alaihi dan haka masu yawo suna neman su shigar da waɗanda ba musulmi ba cikin addininsu na yahudanci ko na kirista wannan shine jawabin mu gare su lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injil wama unzila ilaykum min rabbikum ku da ba ku kan wani abu me kuma za ku zo ku ce za mu shigo cikin babu in kuna so mu shigo cikin abin da kuke a kai to ku tsayar da at-taura ku tsayar da injila ku tsayar da abin da wahayin da ya zo muku daga Allah wanda yake kuma tabbas ba akan wannan suke ba sannan Allah ta'ala ya bayyana mana cewa alqur'ani ba baya ƙara musu komai sai wato kyamar sai wuce gona da iri sai dagawa wajen kyamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaba da shi da kuma wajen kafirci wanda yake nuna mana cewa wannan alqur'anin da mu yake ƙara mana imani wanda yake cire wato shakka daga cikin zukatan mutane ya ba su ingantaccen imani ba ga kowa da kowa yake haka ba sai ga waɗanda yake sun zo masa da imani da yarda amma wanda yake sun riga sun kullaci hasada da gaba da kuma kafirci da kangarewa sakon Allah to alqur'ani ba zai ƙara musu komai ba sai kangarewa sannan Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alai cewa wato fala ta'asa 'alal qaumil kafirin kada fala tahzan alaihim ai kada kai bakin ciki akan su li'annahum qaumun tamakkana al-kufru minhum domin su mutane ne wanda kafirci ya riga ya tabbata a cikin su wasara wasfan laziman lahum ya zamanto sifa wanda yake malzimciya a gare su wannan ishara ne wannan yana daga cikin wato sanya abin da yake kalma lafazi zahiri a makamin abin da yake zamiri abin da za a boye maimakon Allah bai ce kamar dan ya ce wala yajidanna kathiran minhum kaga da zamir ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra maimakon Allah ya ce fala ta'asa alaihim tunda ya ce yana magana akan su ne sai ya ce fala ta'asa alal qaumil kafirin fa'idar wannan a nuna kan cewar rashin tsayar da attaura da injila da rashin tsayar da wahayin da ya zo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga alqur'ani shine ya mayar da su kafirai amma da an ce fala ta'asa alaihim kada kai bakin ciki akan su to wannan bai nuna kan cewa sarahatan kafircin su ba duk da yake ayat da ta gabata ta nuna kan cewa wahayin qur'ani yana kara musu kafirci amma hukunci akan su da kafirci da cewa kuma kafircin dalilin da yasa suka zaman to kafirai shine rashin tsayar da attaura da injila da kuma wato ƙara dagawa da suke yi inda suka ji wahayin alqur'ani wannan shine hukunci akan kafircin su abin lura a nan wajen ga musulmi shine musulmi ya sani cewa su kansu musulmi la yakununa ala shay'in yu'taddu bihi min amri din hatta yuqimu alqur'an wama unzila ilayhim min rabbihim fihi wa yahtadu bihadihi bihidayatihi su ma fa mu ma musulmi ba ma kan wani abu na addini har sai mun tsayar da alqur'ani da abin da aka saukar mana a cikin sa mun shiryu da shiryar sa dan kawai ka ce an rubuta a cikin passport ina a cikin form da na cike wajen addini cewa ni musulmi ne wannan bai mai da kai ka zamanto wato a wajen Allah ya yarda da addinin ka ba Allah ba zai yarda ba ma kan wani abu na addini da yake abin yarda abin karba abin kidaya shi a wajen Allah har sai mun tsayar da alqur'ani amma matsawar muna zaune muna daukan kan cewar zamu rayuwa yanda muke so ba mu ba alqur'ani ba mu ba mu yadda hukuncin mu zuwa ga alqur'ani ba mu ba hukunta alqur'ani akan mu to wannan ba zai mayar da mu komai ba akan addinin mu shi yasa waɗansu zaka ga suna cewa ga su fa musulmi ne za su ce to wai me ya zafi ne yanzu ake ta rigima akan sha'anin wai sai an yi bankin musulunci tunda dai mun yadda zamu zauna tare da mutanen nan kuma sun ce ba su yadda ba in tunda za a yi zaman lafiya ga wani bankin na wanda ba ruwansa da addini a je a yi mana a zauna lafiya me ne na musulmi komai sai su ce sai sun kawo addini haka shari'an nan fa suka zo suka yi suka ce wai su sai sun yi shari'a me ne tunda muna zaune a cikin ƙasa wanda yake a zaman doya da manja me ne za mu ce dole sai mun yi shari'a to idan ba mu ce sai mun yi ba in ba mu ce sai mun aiwatar da alqur'ani a kanmu ba Allah ya ce ma ahlul kitab lastum ala shay'i in mu ma haka muke so din Allah ya ce mana to dama hukuncin ya riga ya hau kanmu in dai ba mu za mu aiwatar da alqur'ani a kanmu ba to lasna ala shay'in ba ma kan wani abu saboda haka hujjar Allah akan dukkan halittarsa ɗaya ce kamar yanda waɗancan suka ce nasara suka ce a suka yi amani suka yi burace-burace suka ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ba mai shiga aljanna sai wanda ya zamanto ba yahudi ko ba nasari Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan gurinsu ne haka suke so to mu ma nan dan mun ce mu ne al'ummar karshe mu ne al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne al'umma da aka yi mu al'ummar rahama wannan ba zai amfane mu da komai ba zai kai mu ko ina ba kamar yanda Allah ya kafa hujja akan ahlul kitab wannan hujjar ta kafa akan mu idan mu ma ba mu tsaya mun tsayar da sakon mun tsayar da shiriyar da Allah ya saukar mana ba ta alqur'ani ba ma kan komai فإذا كان الله لا يقبل من أهل الكتاب قبلنا تلك التقاليد التي صدتهم أما عندهم من وحي الله تعالى على ما كان قد طرأ عليه من التحريف بالزيادة والنقصان فلعل يقبل منا مثل ذلك ما حفظه لكتابنا أو لا تو ينزو الله مدوكتين سركياتي بكربي ياتي بكربي واتو تقاليدي da al'adu da ahlul kitab suka tsaya suka rike suka make su kokomba tare da indai ba su tsayar da alqur'ani ba indai ba su tsayar da attaura da injila ba tare da cewar attaura da injila din an wato an kara an yi kari an yi rage a ciki duk da haka din dai Allah ya ce su tsaya akan abin da suka samu a cikin ta in ba su tsaya akan abin da suka samu a cikin ta ba sa kan wani addini to mu kufa da aka tsare mana alqur'anin mu ce muna kan addini amma mun ki tsaye da alqur'ani akan mu waye fi cancanta ya zamanto baya kan wani addini tsakanin mu da ahlul kitab mu muka fi cancanta saboda mu an tsare mana littafin su ka ba ma fa tsare musu littafin ba amma duk da haka Allah ya ce in ba su tsaya akan sa ba ba sa kan wani addini to mu ko da aka tsare mana littafin in ba mu tsaya akan alqur'ani ba mu muka fi kowa cancanta mu zamanto ba ma kan wani addini to amma da yawa muna gafalta daga wannan sai ya zamanto kan cewa mun tsaya akan cewa ai mu ne muna kan wani muna mu ne mabiya wani mu ne mabiya wani a abubuwa wanda yake ba za su amfani da komai ba wa yahsabuna annahum ala shay ala innahum humul kadibun suna riyawa kan cewa suna kan wani abu kamar yadda Allah ya ambaci ahlul kitab ala innahum humul kadibun Allah ya ce su wannan su ne makaryata to kada mu zamanto mu ma makaryata mu zamanto masu wannan sifa din ta ahlul kitab na'am
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الله تعالى يتي إن الذين آمنوا حقيقة وأند سكي إيماني والذين هادوا وأند سكي يهوداوا والصابئون دسابئاوا as-sabiun kamar yadda ya gabata a suratul baqara an yi sabani wadansu sun ce su ne masu bautar taurari wadansu kuma sun ce su ne wadanda suke kan wato addinin zoroaster su ne din dai masu bautar wuta wadansu kuma suka ce wata ta'ifa ce wadanda suke tsakanin yahudu da nasara amma su ma kuma suna kan addini wanda yake samawi wato abinda yake mafi inganci na ma'anar sabi shine wanda ya bar dukkan addinai da aka sani yake da awar rashi akan addinin annabi Ibrahim yake babu shari'a tare da shi shi yasa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo suka ga ba yahudanci yake ba nasara yake ba sai suka kiransa sabi sai kiransa sabi wato dan tawaye wanda ya bar dukkan wani addini ya dawo ya zuwa ga addini na daban nasa na daban to as-sabiun sune wanda suke da awarkan cewa su akan addinin annabi Ibrahim suke wan nasara da kuma nasara sune a mabiya addinin annabi Isa man amana billahi wal yawmil akhir wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira wa amila salihan ya aiki nagari fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su babu suna yin bakin ciki wato wannan ita ce ayar rabagardama abin ba da awa bane da ku musulmi da kuka ce da ku waɗanda kuka yi imani musulmi da waɗanda suke akan addinin yahudanci shune wato daga hadu daga yahuda waɗanda suke akan wato addinin da yahuda yake akai shine babban dan annabi a Yaqub wanda daga nan ne aka Yahuda suka danganta kansu zuwa gare shi da kuma sabi'awa waɗanda suke cewa masu sun bar duk wani addini sun tsaya akan addinin annabi Ibrahim duk da yake ba su san shi ba da kuma nasara da suke cewa su akan addinin annabi Isa suke kowa yana da awarsa yana cewa shine dan aljanna shine yake akan abin da Allah yake so, to Allah ya raba gardama duk gabaki ɗaya tawa'if din man amana billah, wanda duk yayi imani da Allah, wanda duk yayi tauhidi yayi imani da Allah, wato ya kadaita Allah, Allah ne ubangijin sa, Allah ne abun bautar sa, ya tsarkake Allah a sifofin sa, ya tsarkake Allah a cikin sunayen sa, bai yi ilhadi ba, ya mayar da waɗansu wanda ba Allah bai ce Allah ne, ko kuma ya mayar da Allah na kasashe kamar yadda Yahudu suka yi. Duk wanda ya yi imani da Allah sahihin imani, wal yawmil akhir, ya yi imani da ranar lahira, bai ce ai rayuwar nan da ake yi yanzu ka ganka a mutum, in ka mutu watakila dawowa za ka yi a jaki, babu zancen wata lahira, duk abin da kake gani dinnan yanzu kaza da kake gani ana koranta tana kyakyata, watakila kakanka ne shine yazo a kaka a kaza wanda suka ce babu lahira kenan. To kaga wannan shine ainihin kafirci, shi yasa ambatan aqidar lahira take da muhimmanci anan, domin ita ce za ta fitar da ɗan hindus da wanda suke cewa sun yadda akwai tauhidi, sun yadda da Allah shi kadai ne, sun yadda Allah shine mahalici, kuma sun yadda Allah ya cancanta da dukkan kamala, kuma sun yadda su bauta masa, amma ba su yadda da cewar wai idan sun mutu akwai wuta akwai aljanna ba. Su ba sa ganin Allah zai iya yin azaba, bai kamata ba a ce Allah zai yi azaba, yana da wuta wanda zai yi azaba a ciki, suka yi inkarin lahira, to wannan babu addini tare da su. Shi yasa sai Allah ya raba gano, ya ce man amana billah, wanda ya imani da Allah, wal yawmil akhir, da ranar lahira, wa amila salihan, yayi aiki nagari. Aiki nagari shine, to anan wajen bin shari'a take ta ayyana, domin aiki ba zai zamanto nagari ba sai ka yi shi dan Allah, kuma a bisa abin da Allah yake so, ko ba za ka san menene Allah yake so ba sai ka bi shari'a. Idan ka ce shari'ar Annabi Musa za ka bi, to shari'ar Annabi Musa za ta wajabta maka ka bi shari'ar Annabi Isa, in ka bi shari'ar Annabi Isa za ta wajabta maka ka bi shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sai ya zamanto iyakar aiki nagari shine abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. To wanda duk suka yi wannan, suka yi imani da Allah da ranar lahira, suka yi aiki nagari, fala khaufun alaihim, babu tsoro a gare su. Saboda haka a cikin Yahudawa wanda suka ce su suna nan akan Yahudancinsu, to ga abinda Allah ya ce shine abinda zai ba su tsira, su yi imani da Allah, ingantaccen imani, su yi imani da ranar lahira, su yi aiki nagari a bisa abinda Allah yake so. To wanda yake wannan, a nan ne zai zamanto kan cewa ya fitar da dukkan wani wanda mabiyin addini in ba musulmi ba, domin babu wanda imaninsu da Allah yake sahihi in ba musulmi ba. Yahudu rashin mun ga irin rashin imaninsu da Allah, suka ce Allah marowaci ne, wanda duk ya sifanta Allah da wata sifa ta naƙasa ya kafirta. Nasara sun ba ma wanda yake naƙasashe mutum, sun ba shi sifar Allah, wanda duk ya ba ma wani halitta ya ba shi sifar Allah, wannan ya kafirta. Saboda haka imani da Allah na Yahudawa da Nasara ba ingantaccen imani ba ne, ba waɗanda suka yi imani da Allah ingantaccen imani sai musulmi, suka zamanto wasaf, tsaka-tsaki tsakanin al'umma, ba su wuce iyaka ba wajen ba ma wani sifar Allah, kamar yadda kuma ba su taƙaita ba wajen ba ma Allah sifar mutum, suka ba shi sifar, su ba ma Allah sifar na ƙasa, suka zamanto tsaka-tsaki, suka ce Allah yana da sifofi na kamala, sannan babu wani wanda yake da wata sifa ta Allah in ba Allah ba, suka zamanto tsaka-tsaki bainal umam. Imani da ranar lahira zai iya zamantowa mushtarak ne tsakanin Yahudu da Nasara, amma haka zalika wajen aiki nagari, aiki nagari ba za ka samu amalus salih da ma'anarsa, ingantakkiyar ma'anarsa ba in ba a wajen Annabi, in ba a wajen shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk addu'a yanzu daga cikin ayyuka nagari akwai addu'a, to duk addu'ar da Nasara zai maka, duk addu'ar da Nasara zai maka sai yayi shirka, dan sai ya ambaci sunan Annabi Isa, yayi addu'a da yace ta hanyar kiran ubangijinmu, ta hanyar kiran maulanmu Annabi Isa, za su ce ya mahaifinmu, haka suke kiran sunan Allah in za su yi addu'a, kai mana kaza, kai mana kaza, kai mana kaza, da sunan ko kuma ta hanyar Annabi, ta hanyar wato ubangijinmu Yesu Almasihu, sai sun faɗi wannan, to wannan ku shirka ce. to Yahudawa mai adalci a gari sojan addu'a ba sa shirka. Yahudawa suna daga cikin waɗanda suka fi kowa nisantar shirka, wannan shaida ce a gare su. Kuma walhaq yuqal, sai dai su kuma shirka, su kuma rashin tauhidin su a wajen sifat ne, wajen sifofin Allah da suka ba ma Allah sifofin na kasa. Amma wajen kadaita Allah, wajen addu'a, sun fi kowa. Wato bai Yahude bai yadda da sihiri ba, bai yadda da ɗan duba ba, bai yadda da buka ba, bai yadda da duk wani wanda zai yi addu'a ga wani ba Allah ba, da kowane irin suna ne kuwa. Har na yanzu Yahuda na yanzu akan wannan suke. To illar tauhidin su wajen imaninsu da Allah, wajen al-asma wa sifat, ba su yadda da sifofin, ba su sima sifanta Allah da sifofin tawaya. To saboda haka hatta wajen ayyuka na gari din masu kuma bayani, addu'ar su bata zamanto kammalalla ba, tunda addu'a bata zamantowa kammalalla sai an yi ikhlasi a cikin ta, wato an yi ta ga Allah kawai, babu shirka a ciki. Na'am.
قد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وعسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون.
تو الله يا بودي بام كسر nan mai tsawo ta bani Isra'il, Yahud da Nasara, ya bude da cewa ya dauki alƙawari daga gare su. Laqad akhadha Allahu mithaq bani Isra'il wa ba'athna minhum 12 naqiba. Allah ya ce haƙi Allah ya yi alƙawari tare da bani Isra'il, ya turo musu da nuqaba guda 12. To sai kuma bayan duk a matsayin shimfiɗa ga irin halayensu, sai kuma aka yi hatama domin ya zamanto kamar na hulasa na yanda Allah ya yi musu ni'ima, ya ba su keɓantacciyar ni'ima da kuma yanda suka yi mu'amala tare da Allah jalla wa ala. Ya sake tunawar bayan bayyana irin wato kafircin nasu da kangarewarsu da kaucewarsu ga hanya, sai ya zamanto ya kawo kamar wato hulasar kafircin bani Isra'il, ya sake tunatar da mu ni'imar da ya yi musu. Yace laqad akhadna mithaqa bani Isra'il, haqiqa mun riki alqawarin bani Isra'il, alqawarin da Allah ta'ala yayi da su a harshen annabi Musa da sauran annabawan bani Isra'il, wanda suka zo su jaddada wannan alqawari har zuwan annabi Isa, duk su jaddada wannan alqawari. Wa arsalna ilaihim rusula, muka turo da manzanni a zuwa yatsuwa gare su, manzanni tuli suka rinka zuwa, manzo bayan manzo. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar, ko yaushe annabi ya kau sai Allah ya mayar da shi da wani annabi. Ko mun ga irin ni'imar Allah akan aiko annabawa, kamar yadda annabi Musa ya tunatar da su ni'imar Allah a gare su, yace ya tayar da manzanni a cikin su. Idza alafikum anbiya, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum, ko yaushe wani manzo ya zo musu da abinda ba shi, da abinda ransu baya son sa, fariqan kadzabu, sashi daga cikin su su karyata, wa fariqan yaqtulun, sashi daga cikin su kuma suna kashe su. Har yanzu din ma suna kashe su, shine fa'idar kawo fi'ilul mudari, saboda har yanzu kokari suke su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya faɗi wannan shine ɗabi'ar su, ya dauki alƙawari daga gare su, suka ce sun karba. Kuma mutuna Allah bai dauki alƙawari daga bani Isra'il ba sai bayan ya nuna musu ni'imomi da ya musu, ya tsirar da su daga fir'auna, ya ba su almanna was salwa, ya ba su girgije da yake lullube su, ya yi musu alkawarin cewa su shiga cikin ƙasa mai albarka wadda yake za ta zamanto ƙasarsu. Duk ya yi musu wannan a harshen annabawa, sannan yace ni kuma abinda nake nema daga gare ku shine za ku bauta min ni kadai ba za ku yi tarayya da ni ba za ku gaskata annabawa na za ku kyautata ma iyaye kamar yanda Allah ta'ala yake cewa wa ithaqadallahu mithaqa bani isra'ila wa ithaqadallahu mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus sala wa atuz zaka thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun wanda ake cewa 10 commandments wato dokoki guda 10 wanda duk bai yahudi ya sani kuma duk din mai karatun kirista addinin kirista ma ya san su wanda Allah ya ba mu annabi Musa a cikin at-taura shine alƙawarin Allah ni kuma ga abin da za ku yi idan kuka cika ni kuma ni ne ubangijinku zan ci gaba da ni'ima akan ku in fifita ku akan sauran mutane in zamanto ni ne mai muku yaki ni ne mai ba ku kariya ni ne mai tabbatar da ku a bayan ƙasa ni ne zan zamanto gatan ku shine alƙawarin da suke tsakanin su da Allah kuma ya ringa aiko manzanni suna musu da wannan alƙawarin ba daga sun warware alƙawarin ba sai Allah ya ce to ba ni ba ku a'a sai Allah ya saki turo annabi din ya tunatar da su to me suke mu annabawan in su zo su tunatar da su abin da yayi ma iyayensu da kakanninsu domin suna alfahari da iyayensu da kakanninsu mu ne wanda Allah ya mana kaza domin dukkan bukukuwan bani Isra'il suna tuna abubuwan da ya faru ne a cikin tarihinsu akwai biki da za a yi na ran da Allah ya tsirar da su daga cikin Fir'auna akwai biki da za a yi na lokacin da Allah wa abin na lokacin da manna wa salwa ya sauka a gare su dukkan bukukuwan bani Isra'il wanda har yanzu suke yi na irin abubuwan da Allah ta'ala ya yi ma al'ummar su ne to kaga kamata yayi a ce wannan bukukuwan suna tattare da su ni'imar Allah wannan zai sanya su su jaddada alƙawarin su da Allah amma ga abin da Allah ya ce kullama ja'ahum rasul ko yaushe wani manzo ya zo bima la tahwa anfusuhum da abin da ransu baya so wato in dai manzo yana so su bi su sai dai ya zamanto cewar ya zo musu da abin da ransu yake so kamar yadda suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam in utitum hadha fakhudhuhu wa in lam tutawhu fahdharu idan aka baku wannan aka ce ku zo ku yi wannan ga hukuncin Allah da ya dace da san ranku ku karba in ko wani abu ne daban kada ku karba wannan shine illar bata kace kai kana so sakon Allah ya dace da abin da kake so in ya dace zaka bi in bai dace ba kuwa sai dai ka lankwasa wuyar ayat ta zo ta sanya cika dace da kai wanda yake wannan shine bata to al'adarsu ko yaushe manzo ya zo musu da abin da ransu baya so fariqan kadzabu daga ciki sai su karyata daga cikin su sai su karyata kamar yadda suka karyata annabi Isa suka ce makaryaci ne suka ce ba masihu bane wanda aka yi alƙawarin zai zo a ƙarshen zamani ba annabin da aka yi ƙarshe aka yi alƙawari zai zo ne a ƙarshen zamani ba domin abubuwan da aka yi musu alƙawari annabi Musa ya ce akwai annabi da zai zo wanda bayani zai kasance kamar inda shi annabin zai zama tamkar annabi Musa annabi Isa da ya zo suka ƙaryata shi haka zalika suka ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ma ja'ana min bashirin wala nadhir mu baka zo mana ba wani mai albashir da mai gargadi bai zo mana ba wa fariqan yaqtulun sashi daga ciki kuma suna kashe su ba Allah bai ce wa fariqan qatalu ba sashi kuma suka kashe dan kada ya nuna cewa abu ne wanda suka yi a baya ya riga ya wuce sai ya ce wa fariqan yaqtulun sashi daga ciki kuma suna kashe su suna ci gaba da kashe su domin in kace yaqtulun suna kashe su a yanzu da kuma nan gaba ma yau da gobe haka wato za su ci gaba saboda kokarin da suke na su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi kokari ba ɗaya ba wajen su kashe shi kamar yadda ya gabata a cikin yanda muka gani a cikin ayar to a cikin wannan akwai nuna wato kekasar zukatan bani Isra'il yanda suka zamanto masu ƙaryatawa da kashe annabawan Allah innal ladina yakfuruna biayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم حقيقه waɗanda suke kafirta da ayoyin Allah suke kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba kuma suke kashe waɗanda suke umarni da tsayar da adalci tsakanin mutane waɗannan kai musu albishir da azaba mai raɗaɗi halin yahudu kenan masu kashe annabawa kamar yadda ibn kathir ya ruwaito daga cikin labaran bani isra'il akwai lokacin da suka hadu suka kashe annabawa sun kusa 70 a rana ɗaya sannan kuma wannan bai hana su cika suwa ba a ƙarshen da yamma ta yi sun kashe annabi zakariya karuwa ta ce tana so ta ga kansa na yawo aka samu wani ya fili ta ce tana so ta ga kan annabi ya haya na yawo aka samu wani mutum ya je aka samu aka fille masa kai saboda maganar karuwa annabi zakariya ko suka yanka shi da zarto annabin Allah ne wanda shi ne ya reni Maryam kuma yana daga cikin manya-manyan malaman su, wanda abin da ya sa ma aka dauki Maryam aka kai ta gare shi kenan, saboda yana daga cikin manya-manyan malaman su wanda yake lizimtar Baitul Maqdis da ibada a ciki, amma suka kashe shi da zarto, suka yanka shi. Kuma ga yanda suka yi ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daga wanda kokarin da suka yi sako masa dutsen nika aka, daga wanda suka zo suka sanya masa a guba a cikin abinci don ya ci ya mutu, da kokarin da suka yi daya bayan daya su zuga kafirai kan su zo a kashe shi a huta, kamar yanda suke faɗa. Saboda haka suka zamanto su ne a shiraran halittar Allah, yayin da suka zamanto suna kashe annabawa, domin babu wanda yake babu isa matuƙa wajen nuna rashin goyen baya ga gaskiya. Irin ka nemi masu tsayawa a kanta, masu kiraye zuwa gare ta, kace sai ka ga bayan su, sai ka kashe su. Sannan Allah ya ce wa hasibu alla takuna fitna, sun yi tsammanin cewa wannan hali nasu ba zai zamanto fitna ba, wato abinda zai zamanto musu fitina. Sun dauka ba komai abinda suka yi, karyata annabawa da suka yi, da kashe annabawa da suka yi, sun dauka wannan ba fitina bane wanda zai mayar da su cikin kafirci, ya raba su da imani. Fa'amu wa sammu, sai suka makance, suka kurumce. Thumma taballahu alaihim, amma Allah sai ya karbi tuban su bayan sun makance, sun kurumce, sun yi abinda suka yi. Thumma taballahu alaihim, Allah ya karbi tuban su. Thumma amu wa sammu kathirun minhum, sannan suka sake, da yawa daga cikin su suka sake makancewa, suka sake kurumcewa. Wallahu basirun bima ya'malun, Allah yana sanin abin da suke aikatawa. Wannan abinda makancewa da kurumcewa da suke na farko, waɗansu malamai sun ce shine kafircewa da suke da Annabi Isa, da suna kan shari'ar Annabi Musa, suka yi abin da suka yi, suka yi masha'an da suka yi, suka yi barnar da suke na kashe annabawa. Da Annabi Isa ya zo, sai Allah ya makantar da su, ya kurumtar da su, suka kasa ganewa, suka yi imani da shi. Sannan Allah ya karɓi tubansu, ya ba su dama don su musulunta idan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo. Amma sai mafi yawa, sai da yawa daga cikinsu suka sake kurumcewa, suka sake makancewa. Amma kaga a nan wajen bai ce gabaki ɗayansu ne suka yi haka ba. Kathirun minhum, da yawa daga cikinsu, domin daga cikinsu akwai wanda ba su makance ba, ba su kurumce ba. Suna ganin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai suka gan shi da izan basira, suka ji maganarsa da kunne na karɓa, da ji wanda yake na karɓa, suka musulunta. Irin su Abdullahi ibn Salam da sauran manya-manyan malaman Yahudawa da samarunsu da suka karɓa addinin Musulunci, wanda adadinsu yana da yawa, wanda yana ɗaya daga cikin bahafi da ya kamata ɗaliban ilimi su tattara sunayen Yahudawa da suka musulunta, wanda malaman sira suka ambata. Wai ba wai su ne kaɗai wanda suka musulunta ɗin ba, amma waɗanda malaman sira ma suka ambata su kansu adadi ne wanda yake abin nan yana daga cikin fa'idodi da za a iya samu a cikin karatun sira. Sannan Allah ya ce wallahu basirun bima ya'malun, Allah na ganin abin da suke aikatawa a cikin tarihin gabaki ɗaya, wanda yake su kuma gwanaye ne wajen ambaton tarihinsu. To duk abin da suke faɗa Allah na ganinsu, kuma Allah shi ne yake ta'amuli da su da abin da ya dace da cikin hikimarsa da ta dace da irin wato a ɗabi'arsu da halinsu. Na'am.
قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون
الله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم للي والله وأند سكتشي الله شيني مسيح دم مريم حقيقة وأند سنكا فرتا وقال المسيح شيكو مسيح أبند يقول يا بني إسرائيل يا كو بني إسرائيل أعبد الله كبو تام الله ربي وربكم أبنججنا كما أبنججنكو إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة تبتتشن شأني دك وندي شركة دا الله تو الله يا حرمت الجنة أغريش ومأواه النار مكومس إتشي وطا وما للظالمين من أنصار الظالمي ما سوچو تكنسو da hana Allah haƙƙinsa wato masu cutar kansu da yin shirka waɗannan ba su da mataimaka laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha haƙiƙa waɗan wallahi tabbas waɗanda suka ce Allah shine na ukun uku waɗannan sun kafirta wama min ilahin illa ilahun wahid babu abun bautawa da gaskiya sai abun bautawa da gaskiya guda ɗaya wa in lam yantahu amma yaqulun idan basu hanu basu tsaya sun daina fadan abin da suke fada ba laymasannal ladina kafaru minhum azabun alim azaba mai radadi zata shafi wadanda wato suka kafurta daga cikin su afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna shin me zai sa ba za su tuba zuwa ga Allah ba su nemi gafarar sa wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai yawan jin kai mal masih ibn maryama illa rasul masihu isa dan maryam bai zamanto ba face manzo qad khalad min qablihi ar-rusul manzanni sun riga sun wuce gabanin sa wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa kuwa baiwar Allah ce mai isa matuka wajen gaskatawa da Allah da annabawan Allah kana ya'kulani at-ta'am da shi da uwar tasa dukkanin su sun kasance suna cin abinci unzur kayfa nubayyinu lahumul ayat ka duba ka gani ya rasulullah ta yaya muke bayyana ayoyi a gare su thumma unzur anna yufakun amma kuma ka duba ka ga ta yaya ake kawar da su gabarin imani da gaskiya suke zamantowa a cikin ƙarya wannan wato ya koma wa'azi jalla wa'ala zuwa ga kafirai zuwa ga nasara da bayyana abin da ya kafirta su Allah ya ce waɗanda suka ce Allah shine almasihu dan maryam wato wanda suka ba ma masihu dan maryam matsayin Allah waɗannan hakika sun kafirta ta hanyar sun hada Allah da wani a cikin allanta shubhasu shine sun ce annabi Isa ya ce shi dan Allah ne tare da cewa annabi Isa bai kira kansa dan Allah ba a cikin linjila waje 88 ya kira kansa cewa shi dan mutum ne son of man amma an kira shi dan Allah a waje 47 ba shi ya kira kansa ba wadansu sun kira shi kuma a ƙarshen abin da yake fada kamar yanda suke cewa shine cewa zai tafi wajen Allah ubangijinsa kuma ubangijinku haka yace ma bani Isra'il ubangijina kuma ubangijinku shi yasa sai Allah yace wa qala al-masihu masihu abinda yace ya bani Isra'il ya ku bani Isra'il ubudullaha ku bauta ma Allah ubangijina ubangijinku tauhidi ya kira su zuwa gare shi kuma yace Allah shine ubangijinsa shine kuma ubangijin bani Isra'il wanda ya nuna ya kira su zuwa ga bautar Allahn bani Isra'il Allah da ya tsirar da annabi Musa da Fir'auna daga mutanen sa ya ce ubangijin ku bani Isra'il wanda yake kuma ubangijin bani Isra'il shine Allah saboda haka da yanzu zaka ji nasara suna cewa ai Allah da musulmi suke bauta ma ba shine Allah annabi Ibrahim ba shine Allah annabi Musa ba wannan wato yana daga cikin wauta da suke yi Allah annabi Ibrahim Allah annabi Musa Allah annabi Isa shine Allah bani Isra'il shine Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa nasara larabawa ba su da kalma ta abun bautawa illa Allah in kaje ka karanta linjila ta larabci Allah ake cewa ba a kiransu ba sa cewa Yahweh ko Elohim ko ela ko el kamar yadda yake a sunan Allah a yaren Hebrew Allah suke fada na Larabci domin shine dai Allah din ubangijin talikai wanda ya halicci sama da kasa kuma ubangijin annabi Musa ubangijin bani Isra'il to abinda annabi Isa ya fada shine ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangijin ku ku bani Isra'il yace musu kuma duk wanda ya shirka da Allah Allah ya haramta aljanna a gare shi wannan koyarwar tana cikin koyarwar Yahudanci kuma ita ce koyarwar annabi Isa shirka tana ita ce za ta hana mutum shiga aljanna a cikin har yanzu kuma a taurar da ake da ita Old Testament cike take da wato ayoyi wanda suke nuna wannan cewa abin da zai hana mutum shiga aljanna shine shirka shirka a baki ce a gare su mushrikai wato irin yanda suke gudun shirka da mushrikai a cikin attaura karka so ka gani to annabi Isa abin da ya faɗa kenan kuma yace wa ma'awahun nar makomarsa ita ce wutar jahannama kuma yace azzalime basu da mataimaka azzalime anan wajen shine masu shirka kamar yadda Allah ta'ala yace inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ce mai girma to wanda duk ya zalunci kansa da yin shirka hakika bashi da mataimaka domin ranar alkiyama wanda yayi shirka cetan masu ceto ba zai amfane shi ba annabawa za su yi ceto mala'iku za su yi ceto salihai malamai na kirki za su yi ceto iyaye za su yi ceto ƴaƴa za su yi ceto masu mutuwar shahada za su yi ceto to amma cetan su sai ga wanda Allah ya yarda da shi ceto ba zai kai ga wanda ya shirka ba wanda duk yayi shirka duk masu ceto duk yawan masu ceto din nan ba wanda Allah zai karbi ceton sa akan wanda ya shirka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta magiya ga baffansa Abu Talib ka faɗi kalma guda ɗaya da zan yi maka hujja da ita a wajen Allah ita ce la ilaha illallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wanda bai haɗu da Allah da wannan kalmar ba shi da rabo na samun ceton masu ceto shine wa malil zalimin min ansar kore ceto da taimako ga waɗanda suke sun mutu a cikin shirka sannan Allah ya ambata ya sake faɗan wata kalma ta kafircin su domin waccan kalmar kafirci ta nasara cewa Allah da annabi Isa daidai suke wato Allah shine annabi Isa wato Allah ya shiga cikin annabi Isa kenan na biyu maganar su suka ce Allah ɗayan uku ne wato akwai Allah wanda yake shine uba akwai Allah shine wanda yake ɗa akwai Allah shine wanda yake ruhi mai tsarki kuma dukkan su ga su daban ne amma kuma duk ɗaya ne ta yaya abin nan zai yiwu baka gane ba kai imani sai ka gane ba so ake ka gane ba sannan kai imani gashi ko shi ku qur'ani cewa yake afala ta'qilun ku yi hankali don ku yi imani ku gane sannan ku yi imani su ka cewa suke a'a kai imani sannan ka gane wato sai kai imani sannan za ka yi imani tunda ba za ka yi imani ba sai ka gane to tunda ko ba za ka gane ba kuma sai ka yi imani sannan za ka yi imani an samu daur kenan ba za ka yi imani ba sai ka yi imani kaga ya zamanto babu hankali a ciki tunda ba za ka yi imani ba sai ka fahimta ko ba za ka fahimta ba sai ka yi imani saboda haka sai su ce a'a kai imani a bisa rashin fahimta da alƙawarin wai cewa za ka fahimta daga baya wato kamar inda ake ma 'yan rufa ido ne ka yadda da surkulle sannan sai kai ma surkullen naka yayi to wannan kalma ta cewa inna allaha thalithu thalatha wanda ake cewa trinity bata cikin linjila kirkirar ta akai shekara 200 da yan kai bayan mutuwar annabi Isa ba a mayar da ita ta zamanto aqida tabbatacciya ba a coci a sai a shekara ta 325 bayan haihuwar annabi Isa ina cewa mutuwar annabi Isa har wancan darasin ma ina faɗa kuskure ne annabi Isa bai mutu ba dauke shi Allah yayi kuma lissafin daga haihuwar sa ne AD da ake faɗa daga haihuwar annabi Isa ne suke lissafin miladiya shekara ta 325 ta miladiya aka yi taro yayin da sabani yayi tsamari a tsakanin kirista mafiya yawan su suna kan tauhidi ne irin su Arius irin su Donatus irin su Origen ga sunan da yawan su wanda da yawan su aka kokkona su da yawan su aka kore su waɗansu aka kulle su waɗansu aka kashe su waɗansu aka tsire su saboda kawai sun tsaya akan tauhidi sun ce wannan shine sakon wannan shine risalar annabi Isa kuma shine risalar annabi Musa kuma annabi Isa abin da yazo ya tabbatar kenan Paulus at-Tarsusi Paul shine yazo ya kawo shirka a cikin aqidar coci ba za mu yi ba shi kuma bai ga annabi Isa ba ba cikin sahabban annabi Isa yake ba, amma ya canza ya dauke mutane daga addinin annabi Isa kamar yanda sahabbansa suka rike ya zuwa ga wani abu sabo daban wanda annabi Isa da sahabbansa ba su san shi ba. To waɗanda suka yi inkarin a canza addinin annabi Isa su aka rinka azabtarwa, aka rinka kokkona su. Daga baya aka hadu aka mayar da aqidar Trinity, aka sanya ta bayan bata cikin littafin su. Aka fito aka ce ai abinda wannan taro na manyan limaman coci ya karrarar ya tabbatar, tamkar yana cikin wato littafin su mai tsarki. Saboda me? Saboda sun ce ruhi mai tsarki na tare da su, ba zai sa su kuskure ba. To ta haka suka bace, shi yasa Allah ta'ala yake musu kamar yanda zamu gani. Allah yake musu nasiha cewa wala tattabi'u ahwa qaumin qad dhallu min qabl, dan Allah ya nuna mana kan cewa batan nasara ba wai shubha bace a cikin nassi na littafin su. Batan su sun bi waɗanda suke ba musulmi ba, sun bi waɗanda suke mushrikai ne, sun bi Paul, kuma suka zo suka bi mushrikan sarakunan Rome su Constantine, wanda Constantine ba bai shiga addinin Kirista ba, sai da yazo mutuwa aka je a zo a masa wanka cewa ya zamanto Kirista, bayan ya rayu a cikin shirka kuma ya dora al'umman nasara akan shirka. Shi yasa Allah ya ce wala tattabi'u ahwa qaumin qad dhallu min qabl, kada ku bi soyayyen ran mutane da sun riga sun bace. Wa adallu kaseeran, sun batar da yawa daga tafarki madaidaici. Wa dhallu an sawa'is sabil, batan nasara sun dauki a imma balun, jagorori waɗanda suke bacci. Saboda haka daga baya ne wannan trinity din tazo, Allah ta'ala yayi inkari yace to ya, sannan Allah ya tabbatar da tauhidi bayan ya ce trinity kafirci ne, yace wa ma min ilahin illa ilahun wahid, babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai. Tabbatar da tauhidi wanda yake shine gundarin sakon dukkan annabawan Allah. Sannan Allah ya yi musu wa'azi yace in ba su hanu ba daga abin da suke fada, to azaba mai radi za ta taba kafirai. Minhum, wannan min din bayaniya ce, minhum kafiransu, kafirai waɗanda yake su ne su masu wannan magana, domin ba wai akwai waɗansu wanda suke wannan magana ba su zamanto kafirai ba, waɗansu kuma sun yi wannan magana sun zamanto kafirai, duk wanda ya yi wannan magana ya zama kafiri. Sannan Allah madaukakin sarki ya yi wa'azi, kuma wa'azi da uslubi kyakkyawa na kwaɗaitarwa. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna, shin ba sa tuba zuwa ga Allah ba su nemi gafararsa? Wato Allah ya bude kofar tuba a gare su tare da abinda suka yi na kafirci, Allah bai rufe musu kofar tuba ba. Kuma shi yasa din zaka gani har yanzu mutane suna musulunta, har yanzu nasara suna musulunta, ba addinin da Kirista suke shigansa irin addinin musulunci, ba addini a bayan kasa da ake shigansa yau da gobe, safa da yamma, dare da rana irin addinin musulunci. Addinin musulunci shine addinin da yafi komai yaduwa a kasar America, shi yafi komai yaduwa a kasashen Europe, addinin musulunci. Saboda me? Saboda Allah ya bude kofar tuba a gare su, ce afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim, Allah mai jin kai ne, Allah mai yawan gafara ne, mai jin kai. Sannan kuma Allah ya kawo dalili na hankali, yace shi fa masihu din nan bai zaman tuba face manzo, wanda manzanni sun gabata gabanin sa. Kuma a cikin wannan akwai kira ga mu je mu karanta tarihin Almasihu ibn Maryam, mu je mu ga wane ne Annabi Isa, mu je mu karanta tarihi mu ga menene matsayin, menene wane ne Annabi Isa ne, ya yake wajen sahabbansa wanda suke zamani da shi, ya Yahudawa suka dauke shi, me tarihi ya fada a kansa, kai me littafin su ya fada akan Annabi Isa. Littafin su a cikin Matthew an ce dan David ne, jikan Annabi Dawuda ne, aka kira shi son of David. Saboda haka ta yaya zai zamanto wani daban ba manzo ba kamar yadda sauran manzanni suke? Manzanni gabaninsa sun riga sun wuce, shi yasa dan an kirawo shi, an kira shi dan Allah a cikin yaren Yahudawa, abinda ake nufi da dan Allah kamar yanda suka ambata Allah ya faɗi wannan dangame da Annabi Adam, ya faɗa dangame da Annabi Yaqub, ya faɗa dangame da annabawa da dama daga cikin Annabi, ya faɗa dangame da Annabi Sulaiman, da annabawa da dama daga cikin annabawan bani Isra'il. Wannan ishara ne ga cewa to shi ma Annabi Isa a cikin jerin gwanon waɗannan yake. Idan su waɗancan ba su zamanto sun yi shirka da Allah, sun zamanto daidai da Allah ba a cikin allanta, me yasa Annabi Isa ya zamanto daidai da Allah? To sai kuma Allah ya faɗi wani dalili na biyu. Wannan dalili na farko kenan, wato wanda yake ku duba ku ga wane ne Annabi Isa. Na biyu, yana da mahaifiya. ita mahaifiyar nan tasa siddiqa, wannan ya daya daga cikin dalilai da malamai suka kafa hujja cewa annabi sayyidatuna maryam duk da mala'ika ya zo yayi zance da ita ba annabiya bace, mujarradin mala'ika yayi zance da kai ba za ka zamanto annabi ba, da haka ne sai imran ibn husayn ya zamanto annabi, tunda a zamanin a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam mala'iku suna zuwa su ce masa assalamu alaikum, su yi masa sallama, suna sallama da imran ibn husayn yana da ciwon da yayi lalas saboda ciwon basir da yake da shi alkai a amfani da wuta din nan a kona, shi yasa wanda ya nuna kan cewa ba a san sa da yayi wannan lalas din sai ya daina ganin su, amma yace kafin mutuwar sa ta zo yace abin da yake samu din wannan na jin sallamar mala'iku ya dawo yana ji a la'alla wato Allah madaukakin sarki ya dawo masa da wannan saboda wata a falala daga gare shi jalla wa ala, to idan da magana da mala'ika za ta mai da mutum annabi da shi ma imran ibn husayn sai ya zama to annabi, wadansu daga cikin malamai sun ce sai da tana maryam annabi ya ce kamar ibn hazm da az-zahiri matsayin sa kenan cewa sai da tana maryam annabi ya ce, haka sai da tana sara da mala'iku suka zo suka ce masa rahmatullahi alaikum wa barakatuhu ahlal rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid, kuma ta ji maganar mala'iku suka yace ita ma annabiya ce, don haka ne kaga sai a ce tururuwa ma za ta zama to annabiya kenan, ko wa harabuka ila na ai kudan zuma inda an ce wa harabuka ila nahli an ittakhidhi min aljibali buyutan wa min ashjari wa mimma ya'rishu, to abin da yake nuna kan cewa annaba babu annabawa a cikin mata, fadin Allah ta'ala yace wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura, bamu saukar gabaninka ba, bamu aiko gabaninka ba face mazaje a matsayin annabawa a daga cikin ma'abuta alƙaryatu, to nan gashi gaga nassi ne Allah ta'ala ya ce wa ummuhu siddiqa, duk da yake ibnu hazm ya ce to ai Allah ya ce ma annabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, saboda haka ba wannan ba zai hana ba hujja bane na kan cewa shi ba annabi bane dan an kira dan an sifanta ta da cewa siddiqa ce ba zai kore mata annabci ba, to waccan ayata suratu yusuf ita za ta kore mata annabci, to nan dai Allah ta'ala ya ce wa ummuhu siddiqa, a cikin wannan akwai kirarin yabo ga sayyidatuna maryam da tsarkake ta da kalubale ga yahudu, kalubale ne ga yahudu, kun ga qur'ani a cikin hikimarsa a cikin kalma daya maqsudin kawo wannan shine a nuna kan cewa sayyidatuna maryam baiwar Allah ce saliha wadda take bata da sifar allanta tsarkakakkar ba baiwa ce, amma kuma a cikin wannan akwai raddi ga yahudawa da suka ce mazinaciya ce, to siddiqa zai kora wannan sifar, dan abinda ake nufi da as-siddiq sune wanda yake ya isa matuka wajen ba da gaskiya da annabawa, sune a mataki na biyu cikin wanda Allah ya musu ni'ima wanda suke a cikin ar-rafiqul a'la, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma'abuta wato kokoli na aljanna yan aljanna da suka mataki na sama suna kallon ashabul illiyin wanda suke a can kolin sama suna kallon su kamar yanda ake ganin alkaukabud durri tauraro wanda yake kyalkyali, ka san tauraro da yafi rana nisa yafi wata nisa, to akwai wadanda suke suna cikin aljanna amma sai su rinka hango wadansu yan wata aljanna a can kamar tauraro yana kyalkyali, sai sahabbai suka ce waɗannan ai annabawa ne ya rasulullah, yace a mutane ne amanu billahi wa saddaqul mursali da suka yi imani da Allah kuma suka isa matuƙa wajen gaskata annabawan manzanni, to sune as-siddiqun kamar yanda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sayyidina abubakar as-siddiq ran da ya imani ran da yace ran da yazo yana fadan an yi isra'i da shi aka ce to kaji ma ga abinda mutumin naka yace, sun tabbatar an sai na Abubakar daga an gaya masa wannan zai inkari cewa ya ce cikin jiya ya je Baitul Maqdis da daddare ya je ya dawo kuma har ya je sama ta bakwai ma, yace in dai shine ya fada yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi as-siddiq daga wannan, saboda haka shi ma irin wannan sifar yake da ita, to nan Allah ya tsarkake sayyidatuna maryam ita ma ba annaba ita ma wato ba Allah bace kamar yanda wadansu daga ciki suke cewa ita ma tana cikin ɗayan Allah uku, kana ya kulani ta'am hujja ta uku kenan dukkanin su biyu suna cin abinci, to ta yaya kuwa wanda yake cin abinci zai zamanto Allah, wanda yake cin abinci me ya nuna mana Na'am? Zai bayan gida. Banda haka. Mabukaci ne. Mabukaci ne. Wanda yake cin abinci yana da bukatar abinci don ya rayu. Ko ba haka ba? To wanda ku yake da bukatar abinci don ya rayu yaya za a iya zaman to Allah? In babu abincin babu shikenan, saboda haka shine Allah ko abincin ne? Tunda abincin ne ya tsayar da shi. To shi ku Allah shine Al-Qayyum, mai tsayuwa da kansa da kansa, mai tsayar da komai. Kuma shine Al-Ghani, wanda yake mawadaci, baya bukatar komai, baya bukatar kowa. Saboda haka a cikin wannan akwai rusa allantar duk wani wanda ba Allah ba. Kana ya kulani ta'am, ya isa matuƙa wajen fasaha da kafa hujja da rusa hujja ta makaryata. Dukkaninsu su biyu suna cin abinci, kuma sananne ne ba annabi Isa ya yi ma'aduba ba wannan abin nan liyafar da aka yi ta ƙarshe. Ai sananne ne wanda yake so aka so kansu kirista suna faɗa. Ko ba ya ce Allah ya saukar musu da ma'ida ba, ta zo su ci daga ciki, ta kunu li awwalina wa akhirina. Sai ta tuna Maryam ba ta abin nan kullama dakhala alaiha zakariya wajada indaha rizqa, shine abincin ai. Saboda haka duk suna cin abinci. To me yasa suke cin abinci, suna cin abinci ta yaza a zaman to Allah? Shi yasa sai Allah ya ce unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat, ka duba ya rasulullah ya muke bayyana ayoyi a gare su. Allah da kansa wanda ya halicce mu shine yake zuwa yake nuna mana yanda zamu yi amfani da hankalinmu. In banda isa matuƙa wajen rahamar Allah kan mu gane gaskiya, me zai sa Allah ya yi wannan? Amma saboda Allah yana son mu, yana son alkhairin mu, yana son maslahar mu, yana bude mana kofofin rahamarsa, shi yasa duk yake Allah ya yi wannan bayani. To ka duba inda muke bayyana ayoyi a gare mu, a gare su, sannan kuma ka duba ka ga ta yaya duk da haka suke makancewa, suke zamantowa makaryata, ake wato fa ake mayar da su masu karyata ayoyin Allah. Saboda me? Saboda sun samu shugabanni waɗanda suke makaryata, shugabanni wanda suke wato sun bace kuma sun sha alwashin sai sun fatar da waɗanda suka bi su. Wannan shine babban illan nasara, sun bi wato jagorori waɗanda suke na bata. Shi yasa zaka ga koyaushe aka bayyana wato hujjoji na hankali, aka karanta musu Alkur'ani, da yawan sai su gane batan da suke ciki. Domin addinin musulunci ba shi da abin da yake zai rikita hankali ya sa hankali ba zai gane shi ba. Su kuwa sun san cewa Trinity din nan hankali ba zai gane shi ba. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya, gaskiya ya ba mu ikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya, ƙarya ya ba mu ikon nisantar ta. Allah ya sanya Alkur'ani ya zamanto imaman wa hudan wa rahmatan a gare mu. Allah ya bude ƙirjinmu da Alkur'ani. Allah ya ba mu fahimtar ayoyi a cikinsa, ya ba mu ikon aiki da shi, ya sanya mu a cikin masu karatunsa haqqa tilawatihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.